yayin wani gagarumin taro da suka yi a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya shugabannin kungiyar kayayyaki da ake nomewa wato NACP ko Nigeria Agricultural Commodities Project a Turanci a ƙarƙashin jagorancin Madam Florence Edward sun nuna damuwar su kan yadda harkar noma ke shan wahala wajen samun tallafi daga bangaren gwamnati kamar yadda Florence ta bayyana wa muryar Amurka.
Manoma suna shan wuya da yawa game da yadda gwamnati bai lura da su. Wanci an fito da kudi sai wasu da bayro sai su janye kudin. Kudin ba zai je har kauyuka inda ya kamata ya je ba. Shine shugabanni kungiyoyi muka hada kanmu muka ce bari mu zo wannan sabon gwamnati nan ka abun da ya faru da mu game da gwamnati da ya shige ya faru da mu kuma. Don yunwa zai kashe mutane. Mba mi magana ba.
Shi kuwa shugaban manoma masara ta ƙasa Bello Abubakar Annur ya nuna cewa hanya ɗaya da za a iya farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ita ce ta inganta harkar noma.
Babban matsalolin da ke faruwa duk sanda gwamnati za ta ce za ta tallafa wa aikin gona to za ga cewa abun nan ba zai zo akan lokaci ba. Sai lokaci ya ƙure wani abun ma lokacin shi ya riga ya gama wucewa sannan a ce lokacin za a ba da wani tallafi ko kuma wani abu wanda ya shahi ko da ba shi ko ma dai menene. To irin waɗannan matsaloli shi ne muke son gwamnati ta fahimta. An jawo mu a cikin campaign team ɗin shi kuma mun ba da gudunmawa saboda muna da kyawun zato a gare shi cewa zai duba matsalolin manoma. To shi yasa yanzu muka ga ya dace mu faɗakar da shi mu tunasar da shi game da irin waɗannan matsaloli domin ya duba ya yi abin da ya dace a kai ko muna ketar sun cewa insha Allah zai yi abin da ya dace domin shi mutum mai aji alƙawari.
A nasu jawabin shugaban kungiyar masu fatauci kiwo da sarrafa naman saniya ta ƙasa Iliyatu Bulama ya tsokaci cewa
yadda take ba mutane kuɗi su yi noma yadda take ba su suje su yi kamfanoni haka ya kamata ta cire kuɗi ta ba su su kewaye wurare da za su shuka ciyawa don su kiyaye dabbobinsu a wannan wurin ba tare da sun yi yawo sun je wata ƙasa ko wata jiha sun yi na ko sun yi wani abu ba. Rashin yin wannan shi ya kawo tashin hankalin da ake ciki a yau kuma ba za a samu sauƙin irin wannan abubuwan ba sai har gwamnati ta fahimci cewa yadda noma ya zama wajibi kiwo ya zama wajibi saniya tana da mahimmanci kuma babu yadda za a yi a kita gaba daya.
Amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma mai nazari a al'amuran yau da kullun Abubakar Aliyu Umar yana ganin ba a nan gizo ke saka ba.
Wannan kira da suka yi sun yi latti amma dai motsi ya fi laɗewa. Kira da suke ga wannan gwamnatin tunda da dumudumunta wajibi ne ya kamata gwamnatin ta saurare su idan ta tashi wa da ministan nan tabbas a nemo wanda ya san abin da ake kira noma da shauransu ba wai wanda kawai za a dauko shi dan yana dan boko koko dan shi dan jami'a ne koko dan lailan wani ne a kawo shi bai san ma me ake kira harkar noma ba to ta ina zai fara. Saboda haka wannan kira da suka yi sun kyauta sun yi daidai kuma ya kamata gwamnati ta saurare su ta yi musu yadda suke so domin a samu zaman lafiya da kuma ci gaba a ƙasa.
Kungiyoyin sun ce za su yi haɗin gwiwa a matsayin gudumawarsu tare da fitar da sabbin dabarun noma da fasahohin zamani domin kawo sauyi a fannin kayayyakin amfanin gona a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.